إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi 11 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1439, daidai da 27 ga watan Mayu miladiya ta 2018. Allah cikin ikonsa ya hada fuskokinmu a wannan masallaci da ake cewa masallacin Amana a nan garin Dakace, karamar hukumar Zaria, domin tattaunawa a kan wata matsala da ta shafi addinin Musulunci ƙarƙashin hukuncin zagi ko ɓatanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu shakka wannan matashiya tana da muhimmanci a wannan zamanin da muke rayuwa, musamman idan muka lura da cewa tun daga shekaru 20 baya har zuwa yanzu Allah ya jarabci al'umma wannan ɓangare namu na Zaria ko arewacin Najeriya da wasu irin mutane waɗanda su kuma tambarin addininsu shine zagin sahabbai. Wannan shine abin da aka san su da shi, duk inda aka kai aka kawo ba su da wani abu a cikin addininsu da ya kai muhimmancin zagin sahabbai. Mutum abin yana yi wa mutane ciwo, har ma an fara sabawa, har ba a jin nauyi, domin wannan yana daga cikin ɗabi'ar rayuwa. Yadda abu ya kai da muni ko kasancewar shi ba ko ba a saba ganinsa ba, yau da gobe idan ana ji ana gani to za a saba, za a daina ganin shi a matsayin baƙo ko a daina ganin shi a matsayin mummuna ko abun Allah wadai. Da Allah cikin jarabtawarsa ya jarabce mu da waɗannan mutane, wato masu bin addinin Shi'a a kewaye da mu a nan ƙasar Zazzau da sauran ƙasashen arewacin Najeriya, kuma a dukkanin wuraren tarurrukansu da bukukuwansu da harkokinsu ba sa jin kunya, ba sa jin tsoron Allah, sukan kama sunayen wasu manyan mutane daga cikin sahabbai su ta musu sharri da ƙazafi da ƙage, ko kuma ma su yi musu kuɗin gora ga baki ɗaya. Babu shakka irin wannan yanayi yana da muhimmanci a 'yan uwa musulmi su fahimci haɗarin wannan ƙabiya da kuma hukuncinta, don hakan ya zama izina ga wanda yake, wanda Allah ya yi nufin shi da shari'a sai ka ga ya dawo daga wannan ɓata, wanda kuma dama Allah bai jarabce shi da ita ba, da ya sake samun rigakafi da kariya don ya san haɗarinta. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Abu na farko da nake so ne mana magana a kan shi shine ma'anan sahabi. In aka ce sahabi ne ake nufi, kalman sahabi kalma ce ta Larabci asalinta, wacce aka kera ta daga harufa guda uku, sadun ha'un ba'un, wato lafazin sahiba yashabu sahabiyun. Wannan lafazi kamar yadda malaman harshen Larabci suka faɗa, duk inda irin wannan sauti guda uku suka haɗu, sadun ha'un ba'un, suna nuni zuwa ga kusantar juna, suna nuni zuwa ga samun wasu abu guda biyu da suka yi kama da juna. Don haka lafazin sahabi an kera shi ne daga as-suhba, kusanci da abokantaka. Sannan a ma'anar shi ta harshe ba a sharɗanta daɗewa. Ba a sharɗanta sai an daɗe da juna, sannan za a ce wane sahabin wane. Da zarar sun taɓa gamuwa ko sun taɓa yin tafiya tare ko sun taɓa wata hulɗa, suna iya zama sahabin junansu, wato abokan junansu. cikin alqur'ani mai girma wannan kalma ta zo da ma'anoni mabambanta daga ciki ta zo da nuni zuwa ga abokantaka tsakanin mumini da mumini kamar fadin Allah da yake cewa qala in sa'altuka ay shay'in ba'daha fala tusahibni kisa annabi Musa da annabi Khidir alaihi wassalam yace in na ƙara tambayar ka wata mas'ala bayan wannan to kar ka yi abokantaka da ni fala tusahibni kaga annabi Musa da Khidir dukkanin su bayin Allah ne mu'minai kuma annabawan Allah yakan zo da ma'anar abokantaka tsakanin babba da ƙarami kaman ɗa da mahaifi ko makamancin haka kamar da Allah yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma idan iyayenka suka yi jayayya da kai akan ka yi wani abu wanda baka san hukuncin Allah game da shi ba to kar kai mutu da'a akan sabon Allah amma duk da haka sai Allah ya ce wa sahibuhuma amma ka abokance su fi duniya ma'arufa bisa abin da ya dace a kira ne takan zo da ma'anan abokin tafiya wanda kuka kama hanya da shi ko kuka ban gari tare kama fadin Allah wal jaru bil qurba wal jaru juli was sahibi bil jamb wato da kuma abokin tafiya haka akan ce sahabi tsakanin mai gida da yaransa wato wanda yake shugaba da mabiyinsa shine kama fadin Allah ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه صاحبه أنا ما بينسى وندي كي كركشين شو قبل تشي من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكا أكن شيء ومتانم متانم غري كذا ده شو قبل سكو النبل ده أكا أيكم مسلم يا ده ما سهارون كم يدا الله يكي شوا wato ko da shi yana da imani su kuma ba su yi imani ba ko da irinsa ɗaya suna kan matakin imani dukansu ko da irinsa ɗaya ta fuskar matakin ba su yi imani ba kamar da Allah yake cewa ma dalla sahibukum wa ma gawa anan sahibuhum shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma mutanen garin Makka ɗaukacinsa ake yi ma wannan karatun ma dalla sahibukum wa ma gawa haka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Abu Huraira ma fa'ala sahibukan bariha a cikin hadisin Bukhari wanda yake da kissar wannan shekarun aljani da yake zuwa yana satan kayan zakka da aka baiwa sayyidina Abu Huraira a jiya da yake sai manzo Allah ya ce mishi ma fa'ala sahibukan bariha menene mutumin naka yayi jiya haka kafirai junansu kamar yadda can muka ji muminai junansu abokai ne to haka kafirai ma Allah ya kira su da abokai da yace fanadaw sahibahum fata'aqa fa'aqar sai suka kira mutumin nasu suka hadu akan a kashe wannan raƙuma ta annabi salihu kuma ya je soke ta sahibahum anan dan uwansu akan addinin kafirci Allah ka sani waɗannan suna daga cikin ma'anoni na harshe wanda kalmar take zuwa da su a cikin larabci baya ga haka malaman musulunci musamman waɗanda suke da kulawa akan bincike akan tarihin sahabbai da ilmomin da suka bari da rayuwarsu sun yi ƙoƙarin yin bayani mai ake nufi da sahabi akwai maganganu iri daban-daban waɗanda malamai suka faɗa waɗanda ba zai yiwu a nan a ce a yi ta tilawarsu ba amma za mu taƙaita a kan ta'arifi wanda yake shi ne malamai suke dogaro da shi wanda al'imamu al-hafiz ibn hajar rahmatullahi alaihi ya dogara da shi a cikin littafinsa na al-isaba fi tamyiz as-sahaba suna cewa in aka ce sahabi ana nufin mallaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala al-islam mallaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala al-islam wa in takhallalat bayna dhalika ridda wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu'minan bihi ya gamu da shi alhalin yayi imani da manzon Allah din wa mata ala al-islam kuma ya mutu a cikin musulunci wa in takhallalat bayna dhalika ridda koda an samu ridda ta ratsa wannan imanin nasu wannan ta'arifi akwai abubuwan lura game da shi na farko dole ya zama an samu gamuwa ta ido da ido kenan banda mutumin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki banda mutumin da ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ganshi ba koda kuwa yayi zamani da shi akwai mutanen da ake kiransu da suna mukhadramun wato sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama amma wasu uzurori ba su ba su dama suka zo Madina suka yi ido da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wasu su sun zo a makare wasu kuma gaba ɗaya dama ba su ma zo bane to waɗannan su ba sahabbai bane amma suna ɗan sama kaɗan da tabi'ai su ake ce ma mukhadramu to banda su sannan dole ya zama kuma an samu imani kenan banda kafiran da suka ganshi irin su Abu Jahal irin su Abu Lahab irin su Utbah ibn Rabi'a waɗannan jingima jingiman kafiran Makka su ba sa cikin lissafin sahabbai to akwai matsala kuma game da ɗayan ɓangaren su ne munafukai munafukai gashi an samu a cikin kalma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ce ya bada dama a kashe Ubay ɗan Salul sai ya ce a'a kar a ce Muhammadu yana kashe sahabbansa yanzu kuma wannan Ubay ɗan Salul babban munafiki ne hasali ma shi ne jagoran su gaba ɗaya kuma munafiki baya cikin sahabbai kamar yadda Ibn Hazm ya ambata a cikin littafin Al-Muhalla da Al-Fusa to amma kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da lafazin sahabi din da aka ce malamai suka ce anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da siyasar rayuwa ne su a wurin sauran mutane waɗanda ba sa cikin sahabbai kamar Yahudawan Madina a wannan lokaci waɗanda kuma suna jiran duk wata shubuha ne su yaɗa ta to a wurin su irin su Ubay ɗan Salul sahabbai ne amma a ƙashin gaskiya munafukai ba sa cikin lissafin sahabbai saboda su ma ba su imani ba kamar yadda Qur'ani ya bada labari qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna sannan daga baya kuma Allah ya ce abillahi wa rasulihi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum sun kafirce wa Allah idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasul wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadibun Allah bai da imanin su ba dan haka ba sa cikin lissafin sahabbai da su da kafiran Makka da Yahudawan Madina duka matsayinsu ɗaya ta fuskar rashin samun daraja yin imani ballantana su shiga cikin karabtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan dangane da liqa kuma har yanzu to za a cire mutanen da suka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su ganshi da ido ba shin suna cikin sahabbai ko ba sa ciki waɗannan suna cikin sahabbai idan suna da imani kamar mutumin da ya kasance makahu ne amma ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su waɗannan makahu Itbanu abin nan da ya sanin shi wanda manzon Allah yake bashi amana gari din nan wanda aka tukar da suratu wa abasa a kai shi Ibn Ummi Maktum Abdullahi Ibn Ummi Maktum da makamantansu waɗannan su sahabbai duk da Allah ya jarabce su da jarabawar rashin lafiyar ido ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma sun zauna da shi sun yi sahabbantaka da shi sannan wannan gani da aka ce ko da gani ne kwaya daya amma mutanen da suka zo daga kauyuka bayan saukan fadin Allah idza jaa nasrullahi wal fath mutane sun dinga zuwa daga garuruwa da kauyuka suna kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara su koma wasu ma kwana ɗaya kawai suke su ma sahabbai ne wasu ba su taba zuwa yaki ba su ma sahabbai ne da wanda ya je yaki kwaya ɗaya da wanda aka je dukkanin yakokin da shi shi ma sahabi ne sai dai kowa gurgurdan dadewarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgurdan falalar da Allah yake ba shi gurgurdan dadewarsa a mazauni wato majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgurdan abin da zai iya rabauta da shi na ilimi da falala amma dai a cikin wannan mukami na sahabbantaka to shi ma ya shiga cikin sa wannan shine tarihi da malamai suke karkata zuwa gare shi dangane da suwaye sahabbai sahabbai din nan ana kasa su zuwa dangi dangi ko mu ce aji aji kamar yadda misali idan mutum ya kalli sojoji watakila mu da muke farar hula ba dole mu san kashakashen su ba amma su a cikin su sun san kashakashen su akwai soja nau'i kaza akwai nau'i kaza akwai mukami kaza da sauransu kamar yadda muke zaune din nan gaba ɗaya mu kowa yana da wani siffa da suka hada da juna amma kuma akwai abin da ya raba su ta yi shekaru ko kabila ko matakin ilimi ko dadewa a cikin harkar karatu da koyo za a samu dai wasu abubuwa da suka bambanta mu da juna kuma za a samu abubuwan da suka hada mu gaba daya to haka sahabbai suke akwai abubuwan da suka hada su gaba daya shine imani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zama da shi da taimakonsa to akwai kuma abubuwan da suka rarraba su waɗanda Qur'ani ya ba da labari da ishara zuwa ga irin waɗannan abubuwa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal kullun wa'ada Allahu al-husna Allah ya ce ba iri ɗaya bane waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka yi imani tun kafin fathu makka waɗannan suna gaba da waɗanda sai da aka yi fathu makka suka yi imani amma dukkaninsu Allah ya musu alƙawarin husna malaman hadisi malaman tafsiri suna fassara husna da aljanna wa kullan wa'ada Allahu alhusna saboda faɗin Allah da yake cewa innal ladina sabaqat lahum min alhusna ulaika anha mub'adun lalle waɗanda aljanna ta tabbata gare su a wajenmu Allah ya ce ula'ika anha ay an dukhulin nar mub'aduna waɗannan an lesanta su daga shiga wuta da haka Allah ya musu alƙawarin aljanna gaba ɗaya amma kuma ba matsayin su ɗaya ba tun anan duniya hatta kuma aljanna ina fata mun gane wannan idan haka malamai su yi kokarin su karkasa sahabbai zuwa dangi dangi ɗabaka ɗabaka الإمام محمد بن سعد المصري رحمة الله عليه أسكلتاف الطبقات الكبرى شيء فارى يوانا أي كي دي ذمم أتمر كما عند ما لم يسك تسجى بدا تفيا أكنسا قال لقول التفهم مصطلح الحديث أحاك سكى قدانا أكن ربا صحبيه وطبقى قوم شادي طبقى تفرقو وطوأن لسكي سمع وزن درجة sune sahabban da suka musulunta da wurwuri waɗanda randa aka fara musulunci wasu ba a yi mako guda ana yin musulunci da suka musulunta daga sanda aka saukar da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wasu sun musulunta a rana wasu washegari wasu wata guda wasu ba a kai shekara ba suka musulunta to wannan sune qaumun taqaddama islamuhu a cikin su akwai irin su Khadija radiyallahu anha irin Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu da Umar ibn al-Khattab da Uthman da Ali radiyallahu anhum ajma'in waɗannan al-khulafa al-arba'a da sauran al-asharatu al-mubashshiruna bil janna in banda ɗaya daga cikin su wanda mutumin Madina ne shine Sa'id ibn Zaid mutumin Makka ne amma baya nan a farkon al'amari ya tafi kasuwanci waɗannan sa daga cikin qaumun taqaddama islamuhum qaumun taqaddama islamu mutanen da musuluncin su ya faru da wurwuri waɗanda suke biye da su a wurin daraja sune mutanen da suka shiga musulunci kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin shawarar shiga Daru Arqam. Akwai wani mitin da mutanen Quraysh suka yi a Darun Nadwa bayan shekara ta uku da fara musulunci, suna so su dau mataki akan wannan sabon addini, kamar yadda suka ce ƴaƴansu da bayinsu da sauran talakawan gari suna musu bore yaya za a yi. To wannan mitin din da aka yi, waɗanda suka musulunta kafin wannan mitin din, wanda wannan lokacin ne aka yi shawarar cewa to za a dinga azabtar da duk wanda ya musulunta, duk wanda bawon shi ya musulunta ko yaron shi, to ya kawo shi wurin suwa ne, su kuma za su gana mishi azaba, za su ɗanɗana mai kuɗa har sai ya bar wannan addini. A lokacin da aka fara azabtar da mutane irin su Bilal, irin su Sumayya da sauran mutanen gidan Ali Yasir da makamantansu radiyallahu anhum ajma'in. Mataki na uku shine sahabbai waɗanda suke a Muhajirul Habasha, wanda suka yi hijira zuwa nan ƙasar Afirka, waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini saboda cutarwa ta yi yawa. Talakawa ne, ba su da wadata, marasa ƙarfi ne, ba za su iya ja da waɗannan ƙarfafan mutanen Makka ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su izini ya ce, ku tafi ƙasar Habasha, akwai wani sarki a can, na samu labarin cewa ba a yin zalunci a wurinsa, da aka ku je wurin shi ku samu wurin zama. Waɗannan su ne sahabbai Muslimatul Habasha, irin su Ja'far ɗan Abu Talib da su abin nan, da suka tafi shi da jama'arsa. Sannan sai kuma Ashabul Aqabatul Ula su ne mataki na hudu, wanda ya fara da mutanen Madina kenan. Mutanen Madina tun suna Madinarsu a lokacin a jahiliya, Yahudawa suna musu goyi kullum cewa muna nan muna jira annabin ƙarshen zamani, idan ya bayyana za mu haɗa kai da shi, duk za mu kashe ku maguzawan banza da wasu. Da sai wannan abin ya shiga cikin ƙwaƙwalwarsu, da suna wani yaƙi ijunansu Ausu da Khazraj, sai wasu daga cikin mutanen Madina suka tafi ƙasar Makka don su je su haɗa kai da Qurayshawa, su ba su aron sojoji don a zo a murƙushe abokan faɗarsu. To da suka zo lokacin aikin hajji ne, a lokacin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar wato takunkumin hana yin wa'azi, sai dai lokacin aikin hajji ne kawai yake da daman ya tallata addininsa. To a zaman Mina da ake yi bayan an dawo daga Arfa, sai yana yawo rumfa-rumfa yana ma mutane tallan addinin musulunci, yana cewa ya jama'a, Allah Ubangiji ya aiko ni da addini mai tsarki, ya aiko ni da miƙaƙƙen addini, ya ce a daina bautan gumaka, a bi iyaye, a sada zumunta, a taimaki juna, a yi kaza a yi kaza, wane ne zai bi ni ya taimake ni ya bani dama na yaɗa wannan addini, sakamakon shi yana wurin Allah, yana yawo yana faɗan wannan maganganu. Su kuma kafiran suna bin shi suna cewa kar ku ji shi, kar ku saurare shi, mu ne nan mutanen shi, mun ki yarda, ku za ku yarda, inda gaskiya ce da mu mun riga ku bi, law kana khairan ma sabaquna ilayhi. To a lokacin sai wasu daga cikin mutanen ƙasar Madina sai suka ji wannan maganganu, sai suka zauna suka shawara suka ce wannan shine mutumin da Yahudawa suke ba mu labari, abin da yafi dacewa mu riga su shiga addinin nan kawai, mu riga su shiga addinin nan shine kawai tsiranmu. Shikenan sai suka shawara suka je suka musulunta. Da suna yake cewa Ashabul Aqabatul Ula, wannan wata daraja ne, su As'ad ibn Zurara da makamantansu. Da suka musulunta suka koma ƙasarsu, sai suka je kawai suka ci gaba da yaɗa musulunci, suka yi ta wa'azi. Manzon Allah bai iso Madina ba face ɗaukacin mutanen Madina sun musulunta, sun riga sun yi kalmar shahada, suna sallah, suna karatun Alƙur'ani. Da shekara ta zagayo sai suka sake gayyato mutane, waɗancan na farko su goma sha uku ne, sai suka gayyato mutane arba'in, suka ɗauko manyan mutane da shugabannin al'umma suka zo da su, su arba'in suka zo suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, muna so mu yi mitin da kai, mu haɗu da kai rana kaza lokaci kaza a wuri kaza. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi tahowa, sai ya taho da baffansa Abbas da yake a lokacin shi Abbas bai riga ya musulun ta ba. Da aka zo aka haɗu cikin dare suka ce muna so kai ƙaura ka dawo garin mu, za mu baka dukkan kariya da kake bukata, za mu baka dama ka yaɗa addinin Allah, za mu kare ka da jinin mu da dukiyar mu da rayuwar mu. Manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ce, to shikenan naji, zan jira umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, idan Allah ya bani umarni za ku rufa ƙura. To wannan ita kuma ita ce al-aqabatu thaniya. Al-aqabatu thaniya sai suka koma garuruwan su suka je suka zauna suna jiran sako. Daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izinin yin ƙaura zuwa Madina. Shi ne sayyidina Abubakar kuma ya bada labari a cikin Bukhari, yace ina zaune rana a tsaka, dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta sanya sahabbai suna fita ana salalewa ana fita. Yace ma Abubakar, amma kai ka jira ni kar ka fita. Sayyidina Abubakar shi kuma sai ya je siyo dabbobi guda biyu, raƙuma guda biyu, yace na zo na ɗaure su ina ta musu kiwo ina horar da su saboda tafiyar da take gaban mu. Yace rana a tsaka ina zaune a cikin iyalaina sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi ya rufe fuskar shi yayi kaman irin yanda bugaye take, ko kuma yanda kuma ta kuke sa niqabi. Yace tunda na gan shi na san cewa akwai wani al'amari babba. Yace da ni yana sanye magana da ni da shi a sirrance. Sai na ce a'a, duk waɗannan da suke zaune iyalanka ne, ba ka da matsala da su, duk abin da za ka faɗa ka faɗa. Manzo Allah ya ce Allah ya bani izini na fita, ce to tare za mu fita kuwa. Shi ne suka kama hanyar hijira. A shahidi shi ne wannan ziyara ta biyu da mutanen Madina suka kawo Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka gayyace shi zuwa garinsu, ita ake nufi da al-aqabatu thaniya, bai'atul aqaba ath-thaniya, wanda suke da wannan daraja su mutum 40 ne da ɗaya ko da biyu. A lokacin Abbas ya yi ƙoƙarin ya sa musu shubha, yana ce musu kun ga wannan mutumi, ku kyale mana shi, mu ne 'yan uwan shi, idan ba mu yarda da shi ba ba za mu bari ya wulakanta ba, kar ku je ku tafi da shi ya ja muku jangwam, saboda anan ma bala'i ake ta yi da shi da al'umma. Sai suka ce kai malam ba ruwanka, mun riga mun yarda mun ɗauka wa kanmu kuma duk abin da ya kamata za mu yi. Shi ta shi kenan tunda kun ji kun gani, Allah ya ba da sa'a. To kuma mutanen Madina ba su yi ƙasa a gwiwa ba, alƙawarin da suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun cika shi cif. Dan lokacin da aka je za a tafi yakin Badar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa jama'a ku bani shawara, Abubakar yayi magana, jama'a ku bani shawara, Umar ya sake yin magana, jama'a ku bani shawara, sai Ubaratu dan Samit yace kamar kana nufin mu ne ko mu mutanen Madina, yace kwarai ku nake, saboda yayi alƙawari da su cewa idan an kawo mushi farmaki a cikin garin su za su kare shi. Yanzu kuma ba cikin garin bane an fito, to yana so ya tabbatar da shin wannan alƙawarin nasu ya shafi har da wajen garin Madina. Sai suka ce mushi, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mun baka izini, duk wanda kai zumunci da shi za mu yi zumunci da shi, duk wanda kake faɗa da shi za mu yi faɗa da shi, duk abin da kace a yi na sulhu ko yaƙi shi za a yi. Isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda za a raba mutane zuwa ƙungiya ƙungiya jam'iyya jam'iyya, to da shi ne shiga jam'iyyar mutanen Madina. Yake cewa kuma ƙaunarsu imani ne, alamar kana da imani shine a ga kana ƙaunar mutanen Madina, alamar munafunci shine a ji ba ka san mutanen Madina. Radiyallahu anhum ajma'in wa salawatullahi wa salamuhu ala rasul. Baya ga waɗannan sai kuma ɗabaka ta shida sune muhajirai, waɗanda suka iso Madina suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Quba, a wajen garin Madina. Bayan isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina, yayi da zango a gun dangin mahaifiyarsa a Quba, yayi kwanaki a wannan wajen. Akwai waɗanda suka riske shi anan daga cikin sahabbai, irin su Mus'ab ibn Umair da makamantansu, waɗannan suna daga cikin sahabbai masu daraja a mataki na shida. Sai kuma sahabbai ahlul Badar, sahabban da suka je yakin Badar. Yakin Badar shine yaki na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsakanin shi da kafiran Makka, wanda tarihi ya tabbatar da cewa abin da ya faru shine mutanen Makka lokacin da sahabbai za su je Madina sun ta kwace musu dukiya sai a tare ka a ce to ka zaba ko ka juya ko kuma a kwace komai naka da duk abin da ka bari a baya da gidanka da gonarka da bishoyin dabino da dabbobinka duka mun kwace sai dai mutum ya fada haka nan ya fita haka nan ta CEE ba CEE ba sarara da yake cewa ba shi da komai wadannan sahabbai suka zabi imani suka fita sai mutanen Makka suka hada dukiyar nan mai yawa suka tafi da ita miliyoyin kudi sun tafi kasuwanci kasar Sham shine labari ya iske kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga dukiyar ku nan mutanen Makka sun fita da ita sun je kasuwanci kuma sun ciyo riba ga suna a hanyar komawa da aka kuje ku tare su ku kwata kayan komandan wannan runduna shine Abu Sufyan yana kafiri a lokacin da ya samu labari sai ya yanke ya canza hanya kuma ya aika a gaya wa mutanen Makka cewa ga su Muhammad ran sun fito dan haka ku fito ku tar dukiyar su kuma dama suna neman sanadiya shikenan suka daudan mara suka fito sama da mutum 1000 labari ya iske cewa Abu Sufyan ya tsere ta musu da dukiyar su da haka su koma suka ce wallahi ba za su koma ai wannan shine da masa ta farko kuma ta ƙarshe za su je su murƙushe Muhammadu da sahabban shi shikenan daga nan kowa ya huta ga Allah kuma cikin hikimarsa ya kaddara kamar da yake cewa watawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum kuma kanku kuna so ne zama ba a yaki ba amma Allah ya riga ya tsara sai an yaki to aka zo aka gamu su kuma sahabbai mutum 300 da ɗoriya da 13 ko 14 ko 15 ko makamancin haka ba su kai mutum 350 ba Allah kuma cikin hikimarsa ya sa aka yi wannan yaƙi kuma ya ba musulmai nasara ta ban mamaki aka kashe manyan kafirai guda 70 aka kama bayi a cikinsu guda 70 saura kuma suka ranta a nakari aka je ƙasar Makka aka yi kwana da kwanaki ana ta'ajjubi ana zaman makoki ana dajinta wa juna irin bala'in da ya auku da su kuma dukkanin kasashen larabawa labari ya iske cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dandana ma Qurayshawa kudin su wadanda da ana ganin su mutanen Allah ne ma cewa Allah ne yake musu yaki wannan yaki a daraja ce ta musamman idan aka ce sahabi badari ne to wannan daraja ce ta musamman dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa Allah ya leka zukatan mutanen da suka je Badar kuma da ruwa cikin hadisin Bukhari kuma ya ce ya yafe musu duk abin da suka aikata ba komai da haka an sha samun mutanen Badar yi wani kuskure wanda babbar kato barati amma sai manzo Allah ya kau da kai ya ce ba komai sun je Badar kamar Misba wanda ya daga sunan suke ma Aisha kaza shi yana daga cikin Badarawa ita kanta Aisha take cewa badariyun ne kar a zage shi kamar Khatib ibn Abi Balta matan shi ta kai ƙara cewa yana zaluntar ta yana duka yana cin mutunci manzo Allah ya ce ki hakuri da shi ya je Badar ya sake yin wani laifi na tona asirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kafiran Makka cewa ga mu nan zamu taho zamu yake ku manzo Allah ya ce a rabu da shi Umar ya ce ya manzo Allah ka bari na kashe shi munafiki ne manzo Allah ya ce a kyade shi ya je Badar zaka waɗannan suna da wata falala ta musamman Allah ubangiji ya kara musu yarda sai kuma waɗanda suke biye da su sune ɗabaka ta takwas sune sahabban da suka yi hijira daga bayan yakin Badar zuwa sulhu Hudaybiya muhajiru ma baina Badarin wa sulhu Hudaybiya baya ga su kuma sai mataki na tara sune sahabban da suka je bai'atul ridwan sada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da nufin zashi a Makka dan yin umara kafiran Makka suka samu labari suka fito suka ce ba za ta tafi ba bindiga a ruwa aka yi ta burza aka yi a dawo har dai lokaci ya kai ga an aika sayyidina Usmana zuwa cikin garin Makka ya ji labari da aka je ya kwana ya wuni bai dawo ba a ji labarinsa ba sai aka fara tsammanin ko dai sun kashe shi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ko har sun kashe Usman ki to wallahi sai na yake shi duk da manzo Allah bai zo da makaman yaki ba yake jama'a wane ne zai muni mubaya'a akan cewa in dai sun kashe Usmana to mu da su yake shine sabar nan suka billahi ga Allah ya zauna a karkashin wata bishiya suka mun suna miƙa mishi cafa akan cewa sun mishi mubaya'a akan sai dai a mutu sun mishi mubaya'a akan lalle lalle in dai an kashe Usman sai an yaki yau akwai sahabi Ka'ab ibn Ujra da ainihin Salamah ibn Aqwa waɗannan sahabbai an bada labarin cewa wasunsu ma sau uku suke bin layi za su shiga layi su je su yi mubaya'a su dawo su ƙara bin layi su dawo su ƙara bin layi saboda jaddada mubaya'a manzo Allah sai ya ɗauki hannun shi ɗaya ya ɗaura a kan ɗayan ya ce hadihi yadu Usmana shi ma Usmana in dai yana raye to ya muni mubaya'a duk da baya nan a wajen an samu sahabbai kamar 1,030 sun yi wannan mubaya'a mutum ɗaya wani munafiki ne suna Jaddu ibn Hadi shi ne kaɗai ya ƙi wannan mubaya'a ana cikin mubaya'a sai dai ɓuya a bayan rakumi da aka mishi magana sai ce a'a ni ba zan iya ɗaukar alƙawarin da ba zan iya ba ni ba zan iya ɗaukar wannan alƙawarin ba gaskiya saboda Allah ni ba zan iya ba shi kaɗai ne ya taɗe a wannan waje amma dukkanin sahabbai sun yi wannan mubaya'a su ake ce musu ahadu bai'atir ridwan su ne waɗanda Allah ya yabe su da faɗin shi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajar Allah ubangiji ya yarda da waɗannan mu'minai waɗanda suka maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya Allah yake fa alima ma fi qulubi Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na imani Allah yake ya yarda da su fa andala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba ya saukar musu da natsuwa kuma ya ba su fatuhu babba na kusa akwai kisa doguwa ba ita ce mas'alar tattaunawar mu ba game da abubuwan da suka faru a Hudaybiya ita kanta darasi ne mai zaman kanshi baya ga waɗannan sai kuma daga bayan Hudaybiya zuwa fathu makka sabon da suka musulunta tsakanin wannan sulhu na Hudaybiya da fathu makka ma'ana daga shekara ta 6 kenan zuwa ta 9 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Khalid ibn al-Walid kamar Amr ibn al-As waɗannan suna daga cikin shahararrun sahabban da suka musulunta a wannan lokaci baya ga su kuma sai waɗanda ake ce musu muslimatul fathi sahabban da suka musulunta a shekara ta 9 da abin da ya biyo bayan ta sa'ad da aka shiga makka fathu makka da kuma wanda suka dinga zuwa bayan nan zuwa Madina kungiya-kungiya suna musulunta waɗannan su ne ƙarshen sahabbai a cikin daraja bayan su sai yara waɗanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ƴan yara ƴan hikin nan wasu ya yi musu wasa wasu ya ɗauke su wasu ya musu huɗuba wasu ma shi ya sa musu suna da makamantansu ƴan yara ne ƴan tara guda haka shekara 3-4 waɗanda ne sun gan shi wasu suna iya tuna kamanninsa ko suna iya tuna cewa ya zo anguwarsu ko an kai su wajen shi wasu kuma sai dai a ba su labarin cewa ai da aka haife ku an kai ku gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya muku addu'a ya sa muku suna waɗansu ake ce masigharus sahaba ko abna'us sahaba waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gan su suka gan shi amma suna ƴan yara ba su balaga ba su ne ɗabaka ta 12 ta ƙarshe kenan duk wani sahabi baya wuce cikin wannan rankiya wasu kuma zaka ga ya shiga wannan ya shiga wancan ya shiga wancan akwai wanda ya samu falalai ya shiga aji da yawa kamar yadda a lahira misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai kofofi kaza a aljanna akwai kofar ar-rayyan wanda kofar masu azumi ce akwai kofar makaranta alqur'ani akwai kofar masu jihadi sayyidina abubakar yake cewa babu matsala dan mutum ya shiga wata kofa amma ni abinda nake fata a ce kowace kofa ma zan iya shiga manzo Allah ya ce ba komai Allah zai kira ka ta kowace kofa kaga shi yanzu yana cikin kofofi kala daban-daban na shiga aljanna waɗannan su ne tabaqat na sahabbai malamai sun yi ƙoƙarin ƙididdige adadin sahabbai amma babu wato ƙididdiga ta ƙeƙe da ƙeƙe gaba da yawansu saboda babu wani rijista da aka yi musu ba a taɓa musu census ba ba a taɓa yin wani a ce kowa a je a ɗauki tamfir ɗinsa ba a ƙirga yawan mutanen babu wani amma ana yin kirjadu musamman aka dubi da littattafan tarihin sahabbai da irin tarjamomin da yawan lambar tarihin tarjama. To a cikin littafin misali al-Usaba fi Kamil Sahaba akwai tarjamar sahabbai sama da 1018. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad da yaje aikin haji na bankwana da kuma yakin Hawazin sahabban da suke tare da shi an ce sun kai mutum 1000 mutanen garuruwa da ƙauyuka da gefa dan haka sahabbai ba za su gaza mutum 1000 ba amma ba kowa ne shahararri ba kowa ne aka san shi ko aka ji labarinsa ba wanda Allah ya kiyaye labarinsa aka ji labarin dudu ba su wuce mutum 25,000 ba wanda aka ji labarinsa da sunayensu da tarihinsu da sauransu amma asalin yawansu ta yiwu a ce ya kai mutum 1000 sannan sahabbai ana faɗan wani shi ne farkon musulunta wani shi ne farkon kaza da sauransu akwai wasu darajoji na musamman sayyidina abubakar shi ne sahabin da ya fara musulunta a cikin mazaj sayyidina ali shi ne sahabin da ya fara musulunta a cikin yara ƙanana ummuna khadija radiyallahu anha ita ce farkon musulunta a cikin mata sannan sahabbai sun rayu har zuwa shekara ta 110 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya bada labari a ƙarshen rayuwarsa al-imam al-bukhari da muslim suka tattar da hadisi yake cewa a cikin wani dare mai haske yake cewa kun ga wannan daren to idan aka juya shekara 100 babu wani mutum mai rai da zai saura bayan shekara 100 zai zama ya mutu nan da shekara 100 dan haka bayan shekara 100 sai zama shekara 110 kenan bayan hijira idan mutum yadda a wasu abantaka to ba a karban wannan da'awa dan haka ƙarshen sahabbai shine abutuwa shine Abu Qufair Amir ibn Wasila wannan sahabi shine ƙarshen mutuwa wanda kuma ya rasu ne a cikin wannan shekara ta 110 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su ƴan aljanna ne kamar yadda malamai suka fara al-Imam Suyuti ya ce inda mutum zai rantse da Allah ya ce idan sahabbai ba ƴan aljanna bane to matata ta fafu yace to matarka tana nan ba ta fafu ba domin a dunkule Allah ya dunkula su ya ce ya ba su aljanna kuma wata aya da muka ji faɗin Allah cewa la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkanin ku na ba ku al-husna ita ce aljanna haka kuma radiyallahu anhum da Allah ya ta faɗa cewa ya yarda da su ma'anar yarda wani abu ne ma fiye da aljanna kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama baiwa ƴan aljanna duk ni'imar da zai ba su Allah ya sa mu a ciki zai kuma zo ya ce musu ya ku bayina akwai wani abu da rage muku wanda na roƙo alƙawari sai su ce aiko Allah mu kama wuce abin da kuma na alƙawari mun gode ya Allah sai Allah ya ce akwai wani sauran abu da nake so ne muku sai Allah ya ce to ku je na yarda da ku na ba ku yarda ta na tseratar da ku daga fushina wannan ranar za a ji daɗi aljanna wanda ba taɓa ji ba a baya da aka yarda Allah tana gaba da mujarradin shiga aljanna su kuma ta anan duniya Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu waɗannan mutane sun gama samun falala Allah ka samu adalcin su daga cikin babuka masu muhimmanci wanda malamai suke tattaunawa a kai game da sahabbai akwai bayani akan adalcin sahabbai idan aka ce adalci ana nufin nagarta da kirki shine ya zama mutum baya karkata zuwa ga son zuciya a rayuwarsa ko addininsa Allah ya taimake shi baya son zuciya domin har annabawa Allah ya musu gargadi akan kada su bi son zuciya ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum baina an-nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa yudillaka an sabilillah son zuciya shine abin da ke halakar da mutane daga tafarkin Allah al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya yana cewa akwai abubuwa guda biyu waɗanda dole sai mutum ya yi gwagwarmaya da su kafin zai tsira abu na farko shine shaida abu na biyu kuma shine gwagwarmaya da za ka yi da sauran halittu makiya gaskiya ya ce to amma kuma waɗannan abokan hamayya guda biyu ba za ka iya gwagwarmaya da su ba sai ka yi gwagwarmaya da wani abu da ke tsakiyarsu ya ce shine zuciyarka sai ka iya gyara zuciyarka tukunna ba ta karkata zuwa ga barna da son zuciya da bata da kafirci da maguzanci da fasikanci da kasala
wanda take hana mutum yin bautar Allah da waswasi da sauran cututtuka na zuciya. To sai Allah ya ce mutum sai Allah ya gyara musu zuciyarsu. Allah Ubangiji kamar da yace fa alima ma fi qulubihim, Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na imani. Al-Imam At-Tabari da ya fassara fadin Allah wa ashhadu zawai adalin minkum, yace ai ma'anar zawai adalin da aka ce ku sanya shaida mutane biyu masu adalci a cikin ku, yace wato waɗanda suke ana sa ran suna da addini kuma suna da amana. Haka fadin Allah da yace min bantar dauna minash shuhada'i, Tabari yace ya'ani min al-udul, mutanen kirki. Idan aka ce adili a istilahi abinda yake nufi shine musulmi balagagge wanda shari'a ta hau kan shi, wanda ya kubuta daga duk wani abu na lalaci da fasikanci da duk abin da ke zubar da mutunci gwargwadon al'adar mutanen da yake rayuwa a cikin su. Idan ba a san shi da wata barna ba, ba a san shi da wani rashin kirki ba, ko baya yin abin da za a gani a kau da kai ko a ce Allah wa dare, wannan shine mujarradin ta'arifin mutumin kirki. An tambayi babban malami Abdullahi ibn Mubarak menene siffofin mutumin kirki, yace shine mutumin da ke zuwa sallar jami'i, wanda baya shan giya, wanda baya yin wani abu da ke cin mutuncin addini, wanda baya ƙarya, wanda kuma yake da lafiyayyen hankali. To sahabbai kuma sun fi kowa haɗa waɗannan siffofin, siffofin sallar jami'i ba sa fasa sallar jami'i. Sannan su ne mutanen da aka haramta giya suka haƙura da shanta, tare da cewa a jahiliya giya fa mutanen jahiliya suna shanta ne kamar yadda muke shan fiye wata aji, ma'ana kowa yana sha, babu kuma wanda za a ganshi za an sha ruwa a ga ya ƙula fiye wata yana sha a ga cewa bai kyauta ba, ce ya za a yi limami kuma na shan fiye wata, kuma malama babu wanda ake gani in ya sha yayi laifi ko, da haka ana yawo da shi ko'ina ana sayarwa a kantina a motoci a ko'ina. To haka suke shan giya da akwai mutumin ma da in ya sha giya ya sha giya ta ishe shi sai a tona rami a gidan shi kamar yadda ake yin kamar bahon wanka irin na yan gayu na toilet, irin na yan toilet na yan gayu batu, sai a cika mai shi da giya sai ya shiga ciki kawai ya kwanta, ta dinga shiga ta ko'ina, ta dinga shiga mai ta kunne ta jikin gashin jikin shi da komai sai ya kwana a haka. Kuma ga haka suke shan giya ta zama musu wato tambarinsu, ba sa jin kunya kuma haka suna labarin cewa sun sha giya, kamar yadda antara yake cewa fa idza sharibtu fa innani mustahlikum mali wa irdi wafirun lam yuklani fa idza sahawtu fa ma uqassiru annada wa kama alimti shama'ili wa takarrum. Mun ka shi ke cewa ka anniya lam arkab jawazan lil zati wa lam atabattan ka'iban zata khalkhali wa lam asiki zaqqar rawiya wa lam aqul li kayliya karri karatan ba'da ijfal, suna alfahari da shan giya. Eh haka suke shan ta. To da aka zo aka ce an haramta, shi yasa sai da aka bi su a hankali sannan aka yi haramta. Akwai wanda suka ji labarin wannan mutum yana kyamar giya suka ce ba za su yi addinin ba, kamar baban Anas ɗan Malik ya ce shi ba zai iya ba, gudu ya yi ban Madina kafin annabi ya iso, ya ce shi kada Allah ya raya shi a inda za a ce ba a shan giya. Da haka aka dinga binsu a hankali a hankali har aka hana su. To randa aka hana, randa Allah yake cewa innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fastanibu la'allakum tuflihun, innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al'adawata fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salah fa hal antum muntahu. Da aka ce ba za ku bari ba, sai suka ce intahaina, mun bari. Anas ya ce haka aka dinga ɗauko giya ana watsar da ita gaba ɗaya a kan titi, sai da garin yayi kamar an yi ruwan giya ko'ina ya cika kwata ta cika da giya. A daidai lokacin kuma akwai wasu 'yan kasuwa da sun tafi ƙasar Sham sun je za su yi odar giya a ƙasar waje, sun zo da ita kamar a ce tirela, suna zuwa bakin gari sai suka samu labarin an haramta giya. Yanzu ba wannan dukiyarsu ce da jarinsu, kuma in sun zo riba za su ci, a ce mutum ya kawo wani kaya bakin gari zai shigo sai ya ce ya wannan kaya an haramta shi a wurin kawai suka dinga fasa tulunan giyan nan suna zubar da giya ba su ce to bari mu koma wani gari mu je mu siyar ba ko kuma su ce gaskiya mu tsakani da Allah an cuce mu yanzu an baida mu motsi a take nan kuɗin mu sun ƙare gaskiya ba mu ji daɗin wannan hukuncin ba ku kaddara idan mu ne yanzu to haka suke da wannan imanin sannan sahabi baya yin ƙarya sahabai ba sa yin ƙarya sam ba sa ƙarya gaskiya suke fara duk abin da ya faru tarihin sai nuna haka ba sa yin ƙarya sahabi idan yayi laifi zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na yi laifi kaza idan aka tambaye shi abu zai faɗi gaskiya ba san ƙarya ba domin ƙarya tana daga cikin abin da mumini baya yi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce zai yi mumini ya zama marwaci yace zai yi mumini ya zama matsoraci yace zai yi ya kace ya rasulullah shin zai yi mumini ya zama ƙarya sai ce sam imani da ƙarya ba sa haɗuwa a zuciya ɗaya sa'ad da mutum zai yi ƙarya to sai an zare imani shi amma indai akwai imani ba zai yi ƙarya ba za ka sabai ba sa yin ƙarya sannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun shahara a kasancewar su mutane waɗanda suke masu hankali duk sanda Allah ya ce yana magana da masu hankali to farko da su yake da kaumin ya aqilu da kaumin ya tafakkaru to da su yake mutane ne masu hankali masu ilimi masu hangen nesa to baya ga wannan da Allah ya so jama'a alal misali yanzu da muka kalla a nan ƙasar Najeriya a wannan ƙasar arewacin Najeriya mu musulmi Hausawa ƴan arewa da Fulani da sauran muna ganin girma da darajar Sardauna ba haka bane Allah ubangiji ya gafarta mishi muna ganin girman manyan mutane irin su Abubakar Gumi irin su Malam Lawal Abubakar irin su Malam Jafar Mahmud Adam irin su Malam Albani Zaria irin su Malam Hudu Cikaji waɗannan malamai da suka shuɗe malaman sunna Allah ya gafarta musu tun muna ganin darajar su muna ambaton su da alkhairi akwai wasu daga cikin mutane sarakuna shugabanni da manyan anguwa a kowane gari idan ka je akwai mutanen kirki waɗanda suka shuɗe waɗanda an yi shaidai su cewa mutanen kirki haka ne ko amma duk waɗannan mutanen babu ayar Qur'ani kwaya ɗaya a cikin karshe ta dole mutumin kirki ne babu Allah ne subhanahu wataala cikin hikimarsa ya ba shi dama yin wasu ayyuka sai suka bayyana a matsayin ayyukan kirki kuma sai Allah ya wanzar da ambaton shi a matsayin mutumin kirki Allah kuma ya sitarta mana laifukan da tabbas ya taɓa yi wa Allah laifi dan ba masumi bane shi to da haka mutanen ne to da Allah ya ga dama sai ya bar sahabbai da aikinsu da tarihinsu a ji labarinsu a ce mutanen kirki domin baya ga sahabbai ai yanzu muna ambata mu ce Imamu Malik Imamu Shafi'i Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbal al-Imam al-Bukhari Muslim ibn al-Hajjaj wane ana tarihinsu a ce mutanen kirki ne bayan Allah ne manyan malaman sunna ne su ma Allah bai faɗi cewa mutanen kirki bane su ayyukansu ne suka nuna cewa mutanen kirki ne to sahabbai ma suna da irin wannan ayyuka wannan tarihi ya tabbatar cewa mutanen kirki ne amma Allah subhanahu wataala bai bar su da wannan aikin nasu ba sai ya ɗauki ɗawainiyar yin bayanin cewa su mutanen kirki saboda wannan bayanin da Allah zai yi to bayani ne na gaskiya babu wata shubha a kan shi inda an bar su da kirkinsu kawai to da sai a wayi gari watakila mutane su iya yarda cewa wannan labaran ma ba gaskiya ba ne amma sai zama Qur'ani ne nassin Al-Qur'ani ne ya sauka aya ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba ayoyi ɗaruruwa kuma suka bayyana farar sahabbai al-Imamu Ahmad ibn Hanbal a cikin littafin shi mai suna Fada'ilus Sahaba ya yi hujja da aya ta kusa 200 a wajen bayyana farar sahabbai aya kala daban-daban ishta Allah da kanshi sai ya bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi sai ya bayanin adalcin su da nagartarsu dan ya zama wannan yanzu karatu ne a cikin musulunci ba wai mujarradin labari ba za mu taƙaita akan wasu ayoyi ɗaya ko biyu ko uku waɗanda suke bada labarin falalar sahabbai saura kuma za a ishara zuwa gare su waɗanda ayoyi ne da kullum ana jin su Allah yana cewa Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون في الدين من اخر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كذلك اخرج شرعه فاذره فاستبلغ فاستوى على سوقه
يؤذب البراء ليغيظ بهم الكفار هذا هو الشمعاء الله يتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم رشيد وأن لسك إيمان رشيد ما ستنني كافرين ما ستوسين جولنس الله يتي ذاك دنجا جنس سنة ركوء سنة سجودة سنة نمان فلل الله أبنجدنس علامة شيني goshin su da yake nuna alama hasken addini da hasken sallah Allah ya ce waɗannan mutanen haka aka bada labarin su a cikin at-taura da injila kamar wani dan tsuro ne da aka shuka wanda ya girma tun yana karami wanda za a iya take shi ya lalace amma Allah ya bashi kulawa har ya girma ya karfi ya wayi gari yana burge manoma sai Allah ya ce li yaghiza bihimul kuffa Imam Malik yayi hujja da wannan gaban yace duk wanda ke kin sahabbai alama ne akan kafiri domin Allah ya ce Allah ya daukaka su ne dan ya ba kafirai haushi zaka duk wanda yake jin haushin su to kafiri ne ke alama akan shi bai da imani duk wanda da zaran an faɗi sunan sahabbai zai ji bakin ciki ya ji kunci ya zuba ashar ko ya yi tsaki ko ya faɗi bakan magana to yana cikin waɗanda Allah yake ba shi haushi da su li yaghiza bihimul kuffar haka Allah ya sake cewa wassabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wallazina ittaba'uuhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu wa'addalahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan zalika al-fawzu al-'azim Allah ya ce wadanda suka shiga musulunci da wurwuri daga cikin mutanen makka ƴan kaura da mutanen madina wadanda suka tarbi ƴan kaura din Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi wannan mutane da masu riga sun gama samun falala Allah ya fito ya ce ya yarda da mutum yarda Allah ba irin yarda mu bace mu mutane muna yarda da mutum yau gobe mu yarda da shi sai da kika yarda da mijinki sannan kika aure shi amma kuma ke ce kullun kina ta kai karin shi yanzu baki yarda da shi ba kuma daga baya kin canza kenan ko haka aboki da aboki suna iya batawa kawa da kawa suna iya batawa bayan da akwai aminci da yarda to amma Allah ya ce ya yarda da kai ya riga ya yarda da kai har abada ya san kuma abin da zaka yi a nan gaba da kai ce ya yarda da kai kamar da manzo Allah yake cewa ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm Allah ya ce ya bada ya ce a ga wa usmanu duk abin da yayi daga yau babu komai ki kaddara ke ce yanzu aka baki lafi ta cewa zaki shiga aljanna kuma daga yau duk ka tukwara da kike Allah ya kau da kai wani irin rashin mutunci ne ba zaki ba to amma shi bai yi haka ba ya ci gaba da karatun alkur'ani ya ci gaba da sallah da ambatan Allah ya ci gaba da sadaka Allah ya ce ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi sannan sai Allah ya faɗa ƙarara ya ce wa addalahum jannati Allah ya ce ya ba su aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koguna ke gudana a ƙasan wannan aljanna khalidina fiha idan sun shiga ba fita har abada Allah ya ce zalika al-fawzul 'azim wadannan sun samu rabo mai tsoka ya Allah ka samu adashin su Allah ya sake cewa il fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiquna walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله يجي لو كك تتبت قولا من تلكاوة انقورة لسك قدو دا إيمان سك قوم مدينة أك فتد سودة دا جدا جنس سك فتسنا ما تنمم فلل الله دير دا الله تسك تبي abinda kawai suke nema kenan Allah ya ce waɗannan su ne masu gaskiya ulaika humus sadiqun kun ji shaida cewa ba ta ƙarya Allah ne yake suna gaskiya ya ce da su da kuma waɗanda suka biyo bayan su wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana jama'a ku zo ta irin shaida da Allah ya musu kowa ya san garin Madina garin Aus ne da Khazraj sai Allah ya ce yadda suka mallaki Madina kuma Allah ya musu shaida haka suka mallaki imani wallazina tabawwa'u ad-dara wanda suka mallaki gidan hijira wal imana kuma suka mallaki imani nasu ne no shakin kenan ko yuhibbuna man hajara ilayhi
suna kaunar duk wanda ya kaura ya dawo zuwa gare su wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu idan aka ba su aka ce su taimaki wani ba sa jin bukatar kansu walau kana bihim khasasa koda suna da bukata sai Allah ya ce wa man yuqashu hanafi duk wanda Allah ya tsare shi daga rowa ta zuciyarsa wannan sun tsira mutanen Madina kamar da kowa ya san wannan labari ba a taba samun al'umma masu kirki irin su kuma har yanzu suna da wannan kirkin idan aka zo ƴan ƙaura suka zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kowanne mutumin Madina ya dauki iya mutanen da yake ganin zai iya ba su mafauki sun zama ƴan uwan shi ya kai su gidan shi to idan ba an sare ya dauki bawan Allah mutumin Makka ya kai shi gidan shi wannan mutumin Makka ba shi da komai wani sai rigar jikin shi kawai yake da ita sai da komai idan ya je ba wai zai ba shi ɗakin baki ba ne ko ya ce ka kwana a zaure a'a sai ya sa abin nan ya shata gidan ya raba gidan gida biyu 50/50 yake to nan ya zama naka sai ba baƙo ba ne sai a dakatar a raba dukiyar da yake da ita da abincin da yake da shi a sto da kuɗaɗen shi duka sai ya ɗigo ya raba ya ba shi rabi ba tsaya a nan ba sai ya ce ina da gona a wuri kaza zan je zan raba kana da bishiyar dabino guda 1000 bishiya 500 na karina wa 500 ba tsaya a nan ba matan aure da yake da su sai ce ka zaɓi matan da kake so a ce ta yi kuma ya zaɓi wanda shi kuma halar shi ma ita ya fi so walau kana bihim khasasa idan ya ce mishi wance mai kama kaza ita nake su ciki shikenan na take ta yi idda ta gama kuma ya biya mai sadaki ya ɗaura masa aure ne ita ma matar tunda tana da imani ba ta ce a'a ba a taɓa samun wasu al'umma da suka yi irin wannan a duniya ba har yau ba a taɓa samu ba kuma kar ki ce zaki wannan salafiyan ba za ki iya ta ba kar ma ki gwada ba wanda zai iya wannan ko mun gane ba wanda zai iya wannan ya raba komai na shi ya ba baƙo babu wanda zai iya wannan kar ma wanda ya gwada ke dai ki tsaya iya matsayin ki kawai su ma za'i ne daga Allah to shi ne Allah ya musu wannan kirarin to mu 'yan baya ku tsaya ku ji matsayin da Allah ya ba mu sai Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman duk wanda yake so ya bi kawun su in ya zo daga bayan su to sai dai yayi imani ya dinga musu addu'a yana cewa Allah ka gafarta mana mu da 'yan uwan mu da suka gabace mu amma in ba wannan ba ba zai iya ba zai iya irin abin da suka yi ba kuma in ya taɓe shi ne sai ya zo yana zagin su bayan an ce ya ce Allah ya gafarta musu da shi da su wannan kenan a akwai har ila yau maganganu baya ga waɗannan waɗanda suka zo a za mu ishara zuwa gare su bana so na tsawaita kamar faɗin Allah la qad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba kuma gani maka sira kan ta akuduna ha zuwa karshe Allah ya yarda da waɗannan mu'minai waɗanda suka suka maka mubaya ta kashin bishiya kuji Allah ya kira su da suna mu'minai kuma duk inda a Qur'ani kika ji an ce ya ayyuhal ladina amanu da su ake Allah ne ya yarda cewa su mu'minai ne da ni da ke duka mu ba wanda yake tabbatin cewa Allah ya yarda musulunci shi ba wanda yake da wannan tabbatin sai dai fatan Allah ya sa mu dace haka Allah ya ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubi fariqin min thumma taba alayhim liyatubu Allah ya ce ya yafe wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yafe wa waɗannan sahabbai mutanen Makka da ƴan Madina waɗanda suka bi annabi a lokacin wahala da kunci za a je wani yaki din da ake cewa yakin kunci wanda sai da aka wayi gari dabino kwaya daya za a ba mutum a wuni ba azumi yake ba sai dai su dinga tsotsa har ya narke kamar minti daga baya dabinan ma ya kare ba dabinan ma sai dai kawai su samu bishiya mai danyen ganye su kaɗi ganyen sai a sa a ruwa a murza a murza in yayi kore sai a kora a sha shine fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhu a lokacin wasu haka ku sai rida suka raurawa Allah ya tafi ya yafe musu Allah kuma ya ce ya yafe mu ma waɗannan mutane guda uku waɗanda aka ce a daina magana da su wa ala salatu alladina kullifu hatta idza daqa alaihim al-ardu ma rahubat waɗanda suka yi laifi ba su tafi yaki tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ta faɗan maganganu da ayoyi iri daban-daban a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da suka zo dan bayyana falalar sahabbai al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi manzon Allah yake cewa kar ku zagi sahabbaina la tusubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balaga nudda ahdihim wala nasiha jama'a ku tsaya kallon wannan lissafi manzo Allah yace da mutum zai ciyar da dukiya zinariya girman dutsen uhud wanda suka taba zuwa aikin haji a cikin kuna sun taba ganin dutsen uhud wanda bai je bai je kallon dutsen kufaina nan Zaria kuna kuma ku dutse ku dukan ka kiyaye ko raina kuma a matsayin ku na iyayenmu mata na san sun san darajar zinariya gram ɗaya na zinariya yanzu nawa ne wajen 15,000 ne ko gram ɗaya to bulo inci tara kawai kaddara ce kina da bulo kwaya ɗaya inci tara na zinariya na zindigar nan sai an ji labarin arziki zaki dinga bantara ne kawai kina kashewa kina zuwa sabon gari ana canzawa ana baki dalolin ke kawai ko bulo inci tara kwaya ɗaya in kina da shi na zinariya sai an sa a sake ni za a san nauyin shi ban san me nauyin shi amma na san dai watakila zai yi nauyin watakila a ce kilogram biyar hala kilo biyar an san kilo a yi na nama ku to hala bulo inci tara hala ya nauyin kilo biyar na nama ni ban sani ba to a ce kuma mutum yana da zinariya girman dutsen uhu wanda dutse ne iya ganinka bayan mutum yana da wannan dukiyar kuma Allah ya sa mishi imani da taqwa da ikhlasi ya dinga daukan wannan dutsen uhu din yana ta ciyar da shi yana ta sadaka da kyauta da sada zumunci da taimakon marayu har ya kare duka dan Allah yi duka sahabi kuma ya dauki dabino cikin hannu kamar da bina naira 50 kenan ko kuma rabin cikin hannu kuma ce duk da bina kwaya 20 ko kwaya 15 wanda har yanzu da muke magana bai kai naira 100 ba idan sahabi yayi sadaka da wannan da bina ke kuma kike sadaka da wannan dutsen uhud na zinariya ba za ki taba samun gada irin nashi ko rabi ba za ki samu saboda na gaba yayi gaba na baya dukkan ta guda kin ga babu yadda za a yi ka kawo ta bai kenan wannan an yi kwatance da abinda yana da wahala wani ya aikata wani saboda Allah ya sa wa dan adam kaunar dukiyarsa kullun alhaqumu takafur fa jama'a fa au duk wanda yake tsara samun kudi kara kaunar sa yake ba ya iya fitar da su yanzu duk zaman mu din nan aka ce fi sabilillahi da wuya a hada 2,500 kuma wata tana nan shaƙe da dubbai a post ɗinta amma ta riga ta yi bude za ta ce mai yanta sarka da yan kunne da sauran hijabai kayan sallah za ta ce ha hu'u in kwashi kawai in bayar ranar sallah yara nan su ta mun kuka ba zai yi ba ko kuma a da shi ne ma ta kwaso shi jiya tana ganin haka kawai ta ɗiba ta bayar an yi kwatance da abin da ya fi wahala ne idan mutum ya samu ya yi kuma a ce dan Allah ya yi da ikhlasi tukunna ba sannan Allah ya karɓa to ina kuma ga sauran ayyuka sallah tilawa sallar dare azumi duk abin da kai na ibada ba za ka samu ladan da sahabi ke samu sannan kuma a cikin ladan da kake samu sahabi sai Allah ya bashi irin wannan ladan kamar yanzu munan da muke nan Afirka sahabban da suka tsallako suka kawo mana musulunci a Afirka duk ibada da muke suna da lada saboda manzo Allah ne yake cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru addallu ala alkhairi kafa'ili su suka kawo mana alherin musulunci nan da haka duk abin da muke na musulunci suna samun lada manzo Allah ya ce kar ku zagi su ɗayan ku idan ya ciyar da irin wannan dukiya ba zai samu falala irin tasu a cikin wani hadisi da al-Imam Muslim ya fitar daga sahabi Abu Barda daga babansa manzo Allah yake cewa an-nujumu amanatun lis-sama fa idza dhahabatun nujumu atat sama'a ma tu'at wa ana amanatun li ashabi فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يؤذون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما تؤت أنزل الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوى توراري سنة متين كارياري غسما إذن توراري سكا تفي sai abinda ake ma sama alƙawari sai ya zo mata wai dan nujumu tsumeta tashin alkiyama ke yace ni kuma ni ne amana ni ne kariya ga sahabbaina idan na shude abinda Allah ya ma sahabbaina alƙawari na jarabawa da fitina zai auku gare su kuma haka ya faru yace su kuma sahabbaina su kuma kariya ce ga al'umma ta idan sahabbaina suka shude abinda Allah ya ma al'umma ta alƙawari na yaduwar jahilci da rabuwar kai da fita daga asalin imani zai yadu a cikin al'umma kuma haka ya faru wannan hadisi al-Imam Muslim ya tsare shi al-Imam Ibn Abbas cikin sahabbai radiyallahu anhu an abi wanda babban malamin fassara Qur'ani ne ya fassara fadin Allah qul qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa kace godiya ta tabbata ga Allah kuma amincewa tabbata ga bayin Allah waɗanda Allah ya zabe su Ibn Abbas yace waɗannan sune sahabbai kamar yadda al-Imam Tabari ya rawaito da isnadi sahihi a cikin tafsirinsa haka faɗin Allah alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillahi tatma'innul qulub nan mai Ibn Abbas ya fassara cewa amin a Sufyan al-Thawri ya fassara cewa sahabbai ake nufi sune waɗanda suka yi imani kuma suka natsa a cikin imani Malam Sa'id ibn Mansur ya rawaito wannan asari daga Sa'id ibn al-Musayyab daga Sufyan al-Thawri a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah yake cewa khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum mafi alherin mutane yace sune zamani na sai kuma waɗanda ke biye da su sai kuma waɗanda ke biye da su sai haka mutane mafiya alkhairi sune zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan kuma sai na bayan su daga nan kuma sai na bayan su manzo Allah yace daga nan kuma sai ƙarya ta yawaita da cin amana da yaudara wato kenan babu al'ummar da suka kai falalar sahabbai a matsayin su na al'umma sai dai a matsayin su na ɗaiɗaiwa to shine ake samun annabawa sun fi su daraja amma a matsayin su na al'umma babu wanda ya fi su daraja sune al'umma mafiya daraja daga su kuma sai al'umma ta biyu sune tabi'ai daga su kuma sai al'umma ta uku sune atba'u tabi'ina a wata riwaya aka ce na manta ko ya faɗi na hudu ko bai faɗa ba to wannan bangare na farko kenan game da sahabbai jama'a ta kai kwarai da gaske sai bangare na biyu game da zagi menene zagi ko me hukuncin shi a shari'a a musulunci addini ne da yazo da tarbiyya da mutunci da sanin ya kamata kuma ina jin kowa zai yarda da ni idan na ce a cikin al'ada ma ta mutanen kirki bayi daga cikin lafazan mutanen kirki zage-zage zagi shine faɗan magana wata ke mai zafi don aibata mutum sawa'un a gaban shi ne ko ba a gabansa ba kamar danganta shi da ƙasƙanci ko ci masa mutunci ko ambatan al'aurarsa ko al'auran waninsa ko la'anta da tsinuwa ko faɗan wata muguwar magana a kan shi wannan shi ake nufi da zagi duk abin da al'adance sunan shi zagi to zagi ne al'adar mutane akwai abin da ake kira da suna zagi wannan shi ake nufi da zagi a cikin kowace al'ada farko ya kamata mu dinga tuna cewa a cikin shari'ar musulunci nassoshi sun zo da umarni akan kiyaye halshe daga sakin baki kiyaye halshe daga faɗan magana haka gatsai a cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na ƙwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin bakinsa da sharrin hannunsa ma'ana baya zagin su baya musu kazafi baya tozarta su baya cin mutuncin su da bakinsa kenan sannan hannunsa kuma baya daukan kayan su baya dukan su ko ya cutar da su ko ya buga musu makami ba da haƙƙi ba sannan Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yayi hani game da bayyana mummunar magana da Allah yake cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an 'alima Allah baya son bayyana muguwar magana sai in wanda aka zalunta ne zai kai kara wajen alƙali to wannan yana iya bayyana magana yace an yi mini kaza sai Allah ya cike aya yake cewa wa kana Allahu sami'an alima Allah ya kasance mai ji ne ko mai ilimi munasabar wannan karshen aya shine koda baka ji ka fada ba Allah ya sani kuma Allah ya ji dan haka da zaka yi shiru kawai ka bar wa Allah da yafi a musulmi yana da daraja Allah ya hana a ci mutuncinsa Allah ya hana a aibata shi Allah ya hana a zage shi Allah ya hana a ci dukiyarsa ba da haƙƙi ba Allah ya hana a taɓa jininsa a cikin hadisi shahararre na kissar aikin hajjin bankwana daga cikin hurbar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum lalle dukiyarku da jininku da mutuncinku sun haramta ga junanku ba shi daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi har ake cewa ma kamar yadda Anas ya bada labari yace lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaba manzon Allah bai kasance mai tsinuwa ko mai sakin baki ko mai alfasha ko mai zagi ba haka Bukhari ya rawaito saka duk wanda yake so ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi ba nashi bane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wanda yake zagi yana daga cikin mutanen da su fallasa a ranar alkiyama a cikin shahararren hadisi da ake cewa hadithul muflis da manzo Allah ya ce atadaruna manil muflis suka ce Allahu wa rasuluhu al-Imam Muslim da Tirmidhi da Ahmad suka tada shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fallasashe shine wanda zai zo ranar alkiyama yayi sallah yayi azumi yayi biyayya aure yayi sadaka yayi sallar dare yayi kaza yayi kaza ya tara tarin aikin alheri sai Allah manzo Allah yace amma kuma waqad shatama hada sai ta aka fara lissafi ya zagi wani wa qazafa hada yau wani qazafi wa akala mala hada ya ci dukiyar wani ma'ana yayi sharri yayi kage yayi ƙarya ya ci mutuncin wani yayi laifuka na tsakanin shi da mutane manzo Allah sai kuma yake cewa idan aka tsaye shi aka fara dibar dukiyar wato ladansa ana ba wani ana ba wani har sai ladan nan ya kare gaba daya kuma ga sauran masu bin shi bashi sai kuma a juya kumula sai a ce to su kuma tunda ba yi ladan da zai bashi zai ba su a dauki zinubin su a kara mai sai ya wayi gari ya tara tarin zinubi sai a kai shi wuta manzo Allah ya ce wannan shine fallasashe ba wai fallasashe wanda ba shi da kuɗi ba shi da kama sayar ba shi da jari ba kwatantan da zaki mafi karanci shi ne a ce a garin da kasa din nan kin je wata wani gari kin yi kasuwanci kin zo da tarin kuɗi a ce kina da miliyan goma a yau din nan amma kuma wanda suke binki bashi a dakatar nan suna binki bashi na miliyan 30 ga kuma sun tare da yan sanda da alƙali an cika kofa gidanki a dinga diba ana ba su kuɗin nan har sai kuɗin ki sun kare gaba daya kuma yanzu ana binki miliyan 20 sai alƙali yake to tunda dai ana binki miliyan 20 yanzu a lissafa kowace miliyan daya shekara daya a gidan yari dan haka a wuce da ke gidan yari shekara 20 kin ga can zaki mutu hala wannan fallasa ce ko ba fallasa ba a ce da safan nan ke miliyoniya ce amma kuma kafin a sha ruwa kin zama a gidan yari to shi ne irin kwatance mafi karanci kenan a ce an tashi kiyama mutum ya zo da lada sai kai shi aljanna amma kafin a wace wanda kuma manzo Allah ya ce za a yi tashin kiyama a gama gaba daya a cikin hantsi daya ne daga fitowar rana kafin azhar kafin azhar an sallamu kowa to kafin azhar a ce mutum ya zama kuma dan wuta Allah ka tsare daga cikin abin da zai kai mutum ga wannan halaka shine zagi ya zagi wani ya zagi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi da aka ruwaito wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito الشيخ الألباني إنجر تولنا حديثي أكشن الصحيحة لنبع تدبو بيولة دليل بيولة ثلاثين دقاء وترانا من ذا الله صلى الله عليه وسلم سنة زونشي لسيدنا أبو بكر في ونمو تنجدو ينا تزند ما وسيدنا أبو بكر زي ينا تزاجيش في شروع بي أمسا ميلا في من ذا الله ينا تمر مشي شان دي بانشارو ونزاجي من ذاتي سيدنا أبو بكر شما سي فتاكا سي مي مي دي مي مشي كو في من ذا الله يتاشي بوغا sai na bakar ya musa wun shi ya rasulullahi wannan mutum ya zuya ta zagi na kai baka hana shi ba kai baka ce komai ba to na rama kwaya ɗaya kawai sai ka tashi ka bar waje yace da da yake zagin ka kai shuru Allah ya ajje wani mala'ika yana rama maka amma kana ramawa sai mala'ikan ya ba wajen sai shedan ya zo ya zauna ni kuma bana zama inda shedan yake sai na tashi na ba ku waje saka wanda yake zagi ya san wannan mala'iku suna nan suna mai mushi ko mun gani haka kuma aka zage ki kika mayar kika yi shiru to mala'ikun za su rama miki da ba ki daure ki ki ramawa akwai wahala ko to za a ci miki matsoraciya baba ki ma za ta zo hagiya ta zage ki da ce ni kishiya ta zage ki kasa ramawa kamar ba ki sha nono na ba eh kin yadda zuciya ki kare ya dauke ko ba ka yake cewa Allah ya tsare mu a addinin musulunci da ba ya zo da hani mai yawa akan zagi mujarradin zagi yadda muka ji waɗannan nasoshi haka aka hana zagin hatta gumaka na kafirai Allah ya hana zagin su Allah ya ce wa laka subbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighayri ilm kar ku zagi allolin kafirai sai ku zagi Allah an hana zagin zamani manzo Allah yake cewa hadisin qursi ɗan adam suna fitar da Allah suna zagin zamani alhalin Allah ni ne zamani yana cikin Bukhari an hana a ce wannan zamani an shiga uku Allah ubangiji ya tawaki wannan bala'i da meye kama kai jama'a ana yunwa ana fatara shi wannan abin da mutane suke faɗa an hana ba kyau zagin zamani ne Allah ya hana an hana zagin abun hawa motarki ko keken ɗinkinki ko akuyarki ko jaki ko raƙumi ko doki an hana dan ya miki wani abu da ba kya so ko ya miki lalata ki tsinewa ki ce Allah ka tsinewa keken nan na tara ɗinkin mutane da azumin nan ta ƙi an hana ba kyau wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tafiya sai wani mutum ya tsinewa raƙumin shi saboda ba ta sauri sai manzo Allah ya ce wannan raƙuma a fitar da ita daga cikinmu ba za mu tafi da tsinanniyar raƙuma ba an hana zagin ƴaƴa wanda mata suke duk abin da yaron yake ce Allah ya same albarka kake ce kai dai ku dan nema ƙaniyanka kake ce ko da wannan kake fara saboda bakinki akan shi yana da kaifi sosai ke miki sani ba duk abin da yake ce Allah ya maka albarka ubangiji Allah ya yafe maka Allah ya shirye ka haka an hana zagin miji wannan ai ba a tsammanin shi daga mutum mai kirki ko koda ko a bayan ido ne ko ga tsane ne juya ki karra haka ki ga tsane ko ki tsaki da an hana da irin wannan kallon na raini a kallon shi sama da ƙasa a yi tsaki duk babu kyau gaba ɗaya an hana zagin duk wata halitta ta Allah ya zo a cikin hadisin Abu Dawud manzo Allah yake cewa dogon hadisi ne da wani mutum ya ce ya rasulullahi kamini wasiya sai ya ce mishi la tasubbanna ahada kar ka zagi kowa ya ce wa la tazhadanna fi ma'rufin kada ka guje ma wani aikin alkhairi ka ƙin shi walau an talqa akhaka bi wajhin mabsut koda kuwa mujarradin ka sakin ma dan uwanka fuska ne kun ga wannan hadisi manzo Allah ya ce la tasubbanna ahadan kar ka zagi kowa hadisi ne sahihi al-imamu Abu Dawud ya fitar da shi a cikin as-sunan al-shaykh al-albani Muhammad Nasir bin ya inganta shi a cikin as-sahiha lamba hadisi na 1109 sannan hadisai sun zo game da haramci akan zagin matattu wanda suka riga suka shuɗe sawun yanzu ne suka mutu ko sun dade da mutuwa kuma kun ga ai sahabban nan duka sun mutu manzo Allah cikin wani hadisi yake cewa kar ku zagi matattu sun riga sun riski abinda suka aikata aikin su ya tsaya kai da kake zagin yanzu kana ƙara wa kanka bala'i a wata riwaya yake cewa kar ku zagi matattu ku cutar da na rayi wanda suke ƙaunar su da haka idan mutum ya mutu ba a ambatan shi da aiki sai dai ka ambaci alkhairi ko kai shiru fa yaqul khairan aw liyasmu sannan an sake hani akan zagin shuwagabanni a cikin hadisin da al-imamu al-baihaqi ya fitar da shi a cikin shu'abul iman da al-imamu ibn abi asim a cikin kitabu sunna manzo Allah yake cewa la tasubbu umara'akum kar ku dinga rage shugabannin dukkanin sabannin shugabanni ne mutanen kirki ne manya ne waɗannan nassoci jama'a suna da yawa kware da gaske a jumlata suna nuna mana izuwa ga haramcin zagi gaba ɗaya ma bandantana kuma haramcin zagin wani mutum na kirki wanda ya tika kirki ya riga ka a addini ya riga ka a rayuwa ya riga ka a falala ko a cikin al'adar mu ai ba daidai bane karami ya zagi babba haka ne ko koda babban yayi mishi laifi ba daidai bane in muka dauki shi kuma zagin sahabbai a keɓance ba akwai maganganu da suka zo da yawa akan zagin kudin su alal misali ya zo a cikin hadisin da al-imamu at-tabarani ya fitar a cikin al-mu'jam al-kabir da al-imamu al-khatib al-baghdadi a cikin littafin tarihu baghdad daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake man sabba ashabi fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in wanda ya zaga mini sahabbai to Allah ubangiji ya tsine mishi mala'iku tsine mishi mutanen kirki ma za su tsine mishi tsinuwar Allah da mala'iku da mutanen kirki ta tabbata a kan shi wannan hadisi ne wanda yake hasanun bi majmu'i turqihi kamar yadda Ash-Shaykhul Albani ya faɗa a cikin as-sahiha lamba ta 2340 al-imam an-nawawi a cikin sharh muslim yake cewa wa'alam anna sabba sahabati haramun ka sani da cewa zagin sahabbai haramun ne wa min al-fawahish kuma babban al-fasha ce wa min fawahish al-muharramat daga cikin al-fasha abin haramtawa sawa'un man labasa al-fitana minhum wa ghayrihi daidai wa daida sahabin nan shin ya shiga rigingimin nan da suka faru tsakaninsu su ko bai shiga ba amma dan hanbali yake faɗa kamar yadda ya zo a cikin littafin sharh usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'a na hibatullahi allah lakai yace an ruwaito daga malam amin dan hanbali yana cewa idza ra'aita rajulan yadhkuru ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi su'in fattahimhu ala dini idan kaga mutum yana ambatan sahabbai da mummunar magana to ka tuhuma addinin shi ba addinin allah yake ba haka bishr ibn al-harith aka ruwaito yana cewa man shatama ashab rasulillah fa huwa kafir wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya fita daga musulunci wa in sama wa salla wa za'ama annahu min al-muslimin ko da yana azumin watan ramalana yana sallah kullun sau biyar kuma yana cewa wai shi musulmi ne to ba musulmi bane haka al-imam ibnu batta ya rawaito wannan magana a cikin littafin al-ibadatul kubra al-imam abu zur'a ar-razi rahmatullahi alayhi shi ko cewa yake idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa'alam annahu zindiq yace idan ka ji wani na kwashe kafar wani sahabi to ka san cewa wannan mutumin kafiri ne munafiki tutur وذلك ان الرسول حق والقران حق yace saboda manzon Allah gaskiya ne alqurani gaskiya ne wa inna ma adda ilaina hadha alqurana was sunnata ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma mu mutanen baya sahabbai su suka kawo mana qurani su suka kawo mana sunna ba mu taba ganin manzon Allah ba mu taba ganin sanda aka faɗa alqurani su suka kawo mana wa inna ma yuridu an yuriduna an yujribu shuhudana suna so ne su zubar da mutuncin shaidun mu akan cewa qur'ani da manzon Allah gaskiya ne da yubtilu kitabu was sunna dan su lalata alqur'ani da sunna wal jarhu bihim awla da haka su ya kamata a zubar da mutuncin su hum zanadika yace kafirai ne fitir wannan magana ta cikin tafin tarihu baghdad da al-kifaya fi ilmi riwaya fi usul ilmi riwaya dukkan min sunan imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi in kun lura da gaske za ku ga wannan aikace cewa duk mutumin da ya kama addinin shi'a sai kun ga yana wasa da addinin Allah sallah ba ta dame shi ba ayyukan alkhairi ba ta dame shi ba na alamunce miki ki zaga kakaf balaki samu wani dan shi'a a islamiyya dan shi'a ce wannan mahadacin alqur'ani ko a ce kin taba jin dan shi'a suna bikin sauka cewa a kudiya an haddace alqur'ani ba ki taba jin wannan shekara wajen 25 ana a gudaya dan qur'ani bai dabe su haddace shi da karanta shi da sanin ma'anonin shi ba da dalilin su na da yake na biyu ba za ki taba jin suna magana akan kaza sunna ne ya kamata a yi kaza sunna ne wannan ba shi ne da musu sallah wannan da ake yi kullum wanda in dai kai musulmi ne babu larura ku dole aka kana yin ta ba ta dalilin su ba in ma har za su yi sai su hada azhar da la'asar magriba da isha a shashafa ta a tashi amma dai a ce ana kula da sallah to babu da ka duk inda ka bu gari gari ba inda zaka je ka ga masallacin juma'a na ayi shi'a zazzaki da ya rayu a nan garin tsawon rayuwarsa har zuwa sanda aka kama shi kowane malami da aka sani yana da masallaci ko da ba a juma'a ana dai yin sallah a karantar amma zazzaki bai da masallaci hatta wannan cocin da suka gina mai suna Husainiya ba masallaci a wurin sai dai wuraren tarurruka da wuraren guje-guje da asibiti da wurin cin abinci da ɗakunan taro amma babu inda aka ware aka ce masallaci ku kalla ku gani ko gidan mai aka yi an yi masallaci in za a kafa gari sabo abinda ake fara kafawa shi ne masallaci duk malami da aka san gidan shi a cikin garin Zaria a gidan akwai masallaci amma idan kika je gidan zazzaki da aka rushe a gelle su babu masallaci hala a kuma da su ba nan a shi'a da kana zuwa ta san haka ko kuma ko da hala suna da dangi a gelle su ko gida ne kawai da wurin taro amma babu masallaci wannan yana daga cikin alamar wasa da addini ina fata muna ganewa haka azumi ba su damu da shi azumi ba na Ramadanan ma ballantana kuma saura kin taba jin an ce ga wani dan shi'a yana fitar da zakka a ce a je gidan dan shi'a a karɓar zakka ko da yana da arziki babu saboda addini bai dame su ba waɗannan su ne rukunai na addini kin taba jin an je ana gogoriyar neman kujeran aikin haji shiga yan shi'a a wajen ko kin taba jin an ɗauko hoton zazzaki an ce gashi shi ma ya je aikin haji yadda sauran malamai da masu kuɗi da sarakuna da talakawa ma suna ƙuƙutawa don su soke faran wasu ma sai an hada an yi karo-karo a ce bari mu hada ma babanmu ko kakanmu zai su sauke farali ko amma su ba ruwan su waɗannan su ne rukunan musulunci guda biyar bayan shahada waɗanda duk musulmi wajibi ne zama yana yin su sai dai in bai samu hali ba amma babu ruwan yan shi'a saboda ba addini suke yi ba wani addini suke yi can da ba ina so ku tsaya ku fahimci wannan da kyau ba yan shi'a kare suke zagin sahabbai ba akwai rukunan mutane kala daban-daban masu zagin sahabbai mu dai da yan shi'an Allah ya tarbiyyace mu kafin yan shi'a su fara zagin sahabbai akwai khawarija su suka fara zagin sahabbai wanda suka ma yaƙi sahabbai su matsalar su shine su babu irin su a wannan zamanin yadda akwai khawarija a wannan zamanin amma su khawarija kullun suna yin fada ne da na zamanin su sarakunan zamanin su da malaman zamanin su su yan shi'a su ne suke yin fada da tarihi sannan akwai mu'tazila yan kala kafu su ma suna zagin sahabbai wanda ba su yarda da hadisi ba akwai nawasib su ma wasu la'anannun mutane ne suna zagin sahabbai musamman sahabbai ahlul bait suna zagin sayyidina ali da danginsa Allah ya tsare mu daga bata akwai kuma yan boko aqida da ake cewa aqlaniyyu waɗanda ba su san addini ba za ku dinga jin maganganu a bakunan su wanda suke da alaka da zagi ko cin mutuncin sahabbai ina so na karanta mana nassin wata fatawa da malaman zamanin nan da muke rayuwa suka bayar malaman Rabi'atul Alamin Islami game da hukuncin zagin sahabbai suka ce wa qad ikhtalafa ulama'u fi man sabbat sahabata radiyallahu anhum malamai sun yi sabani game da hukuncin wanda ya zagi sahabbai wa hal yukfaru bidhalika da zaran yayi zagin zai zama kafiri ko kuwa wa dhalika anna sabba as-sahabati laysa martabatan wahida laysa ala martabatin wahida saboda zagin sahabbai ba mataki guda bane, wani zagin ya fi wani tsanani, bal rahuma lahu maratib mutafawita, akwai matakai kala daban-daban. Fa in sabba sahabata fa inna sabba sahabati anwa'un wa darakat, zagin sahabbai nau'i nau'i ne ko matsayi matsayi ne. Fa minha sabbun yat'amu fi adalati, akwai zagin da sukar mutuncin su ne. Wa minha sabbun la yujibu ta'ana fi adalati, akwai zagin da ba zai soki mutuncin su ba. Wa qad yakunu sabbu li jami'ihim aw aktharihim, akwai zagin da kuma zagi ne na an musu kudin goro, akwai zagin da kuma wani ne ka ware ko wasu ka zage su. Wa qad yakunu li ahadi, ana iya zagin kuma ɗaya ɗaya wasu suna zagin ɗaya ɗaya. Wa qad yakunu ha'ula'i al-ahad mimman tawatarat al-nusuk bi fadli, kuma ɗaya ɗaya wannan suna iya zama mutane ne da falalarsu ta zo ta ko'ina, kama Abu Bakar ko Umar ko Usman ko Ali. Wa qad yakunu duna zalika, ko kuma ya zama wanda falalarsu ba ta kai haka ba, kamar irin su Muawiya su Abu Dam'a su Abu Sufyan. Faman istahalla sabba sahabati kafara, amma duk wanda yake zagin sahabbai halas ne wannan ya kafirta, ko da shi bai zagin ba. Li'annahu min inkari ma ulima min addini bil darura, domin wannan inkarin abinda aka sani ne a cikin addini. Wa man sabba jami'a sahabati aw jumhurahum illa nafaran yasiran aw sabba wahidan li suhbatihi faqad kafara, wanda ya zagi gaba ɗaya sahabbai ko ya zagi mafi yawan ko ya zagi wani ƙwaya ɗaya, amma ya zage shi ne ko ya zage su ne saboda su sahabbai ne, wannan ma yayi ridda. Yaqulu al-Imam as-Subki rahimahullahu fi fatawi, malam Subki a cikin fatawarsa yace inna sabba al-jami' bila shakkin in sabba al-jami'a bila shakkin innahu kafa, wanda ya zagi sahabbai gaba ɗaya to wannan ya kafirta. Wa hakaza idza sabba wahidan min as-sahabati haythu huwa sahabiyyun, haka nan in ya zagi ɗaya saboda ɗayan sahabi ne. لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة لمن يولى أن تمتعين صحبا تكينا، ففيه تعرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم كينا ينزينا جاء جاني لمن زن الله. فلا شك أنه كفر، فلا شك أنه كفر، باب شك أتو ون كافرتي. يتي fala shakka fi kufri sabbi, babu shakka akan kafirtan wannan da ya zage, ila an qala, har zuwa yace wala shakka annahu law abghada wahidan minhu ay ash-shaykhaini Abi Bakr wa Umar li ajli suhbatihi fa huwa kafir, babu shakka akan idan ka ki daya daga cikin Abu Bakr ko Umar kana kin shi saboda zaman da ya da manzon Allah, to wannan kafirci ne. بل من دونهما في الصحبة إذا أبغضه لصحبته كان كافرا قطعا، كي وندما بكيد رجل السباع إذا انكك عمسيش سوى دكسن شوش صحابي وانما كافرك. ويقول ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية يكتشوع أما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يوش إياك حينا شوى وي أي تهبي a bayan manzon Allah wai sun zama kafirai, Allah ka tsare mu daga wannan muguwar magana. Illa nafaran qalilan, suna cewa in banda wasu ƴan kaɗan, la yablighuna bid'ata ashara nafsan, ƴan kaɗan ɗin nan ba su kai mutum goma ba. Aw annahum fasaqu, ko kuma suka ce ai sahabbai sun zama mutanen banza, ammatuhum gaba ɗayansu, fa hadha la raiba fi kufri, wannan babu kokwanto akan kafircinsa. لأنه مكذب لما نفسه القرآن في غير موضع من الردى والثناء عليه. دون يا كرية أبند القرآن يبقى ما يبو ليدادس. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. كي وند ما يكي قنن تنشي آلي إن وند تنانن باكاتي لبني شما يا كفرتا شما يا شرك إن كفرا وند دم قنن ما لبيت بدما. ومر ما عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفى. وندي يجي عائشة الزنا زنا ده الله يتركك يتدق الزنا Allah da kanshi ya wahayi yake cewa bata yi ba har yanzu ɗan shi'a suna ci gaba da fadan wannan magana ko to wanda duk ya fadi wannan magana ya kafirta domin ya kayyata Qur'ani fa innahu li'annahu mukaththibun lilqur'an naqala al-qadi iyadu fi shafa an al-imam malik rahimahullah al-qadi iyad ibn musa al-yahsubi a cikin ash-shafa ya ruwaito daga imam malik annahu qala imam malik ya ce man sabba aishata qutila wanda ya tsaki aisha alƙali ya kama shi ya kashe shi kila lahu shi aka ce mishi lima dan me za a kashe shi qala man ramaha faqad khalafa al-qur'an wanda ya jefe ta da zina to ya saba wa nassin al-qur'ani waqad ajma al-muslimuna ala ma qalahu al-imam malik rahimahullah musulmai gaba daya sun hadu akan cewa abinda malik ya faɗa daidai ne naqala al-ijma'a ghayru wahidin min al-ulama malamai da dama sun bada bayanin wannan ijma'i minhum shaykh al-islam ibn taymiya wa ibn kathir wa ghayruhuma daga ciki akwai ibn taymiya da ibn kathir da sauran malamai Allah ya gafarta musu wa qad yakunu sabbu duna ma zakar kai kuma zagin ya zama bai kai wannan ba zagi ne karami haka fala yasil bi sahabi bi sayyidi ila al-kufr to wannan zai kaiwa da wanda ya faɗe shi zuwa kafirci kamar wanda zai dinga wanda yake musu Allah ya isa cewa sa bai sun cuce shi dan ba su ba wa na mulki ba kuma wannan Allah ya isa kawai to dai kai da kafirci wannan fasikanci ne amma shi ba kuma dama su musu mun haukali da aka fice fara ko su din da ba sa faɗan waɗannan mugayen maganganun kazafin zina kazafin kafirci kazafin ƙarya cin mutunci aibatawa zindima ashar a kira sunan mutum a ce Allah ya tsine mishi Allah ya la'ance shi da yin mutum mutumi ko wata mutum ana taka shi ana ihu da duk ba sa yin wannan daga baya ne suka fara ya ci gaba da cewa wa in kana fasikan bi tafaqil ulama ko da yake shi ma wanda ya kan fa fasiki ne mutumin banza ne limazidin min alfa'ida haula hadhihi almas'ala turaja'u kutubul ulama idan ana neman ƙarin bayani game da wannan hukunce-hukunce za a iya neman bayanai a wasu littafai kamar littafin As-Sarim al-Maslul ala Shatim ar-Rasul na Ibn Taymiyyah kamar littafin Ash-Shifa ta Imam al-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi wallahu ta'ala a'lam wannan fatawa ce ta malaman ƙasar Makka a wannan zamanin suka bada wannan fatawa kofi ne na fatawa to abu na ƙarshe da nake so na ambata mana shine da tattafai da za a iya samun tarihi da maganganu a kan sahabbai da kare akwai littafai sun fi guda 101 wanda za a iya ambata amma zan takaito akan wasu kaɗan sosai da gaske wanda za a iya samun su za a iya riƙe sunayensu kuma suna da sauƙin samu akwai littafin tabaqatu ibn sa'd akwai tabaqatu na khalifa ibn khayyat akwai at-tarikh al-kabir na imam al-bukhari akwai at-tabaqat na imam muslim ibn al-hajjaj akwai littafin as-sahaba na mutsayyin shine malam muhammad ibn abdullah al-hadrami akwai mu'jam as-sahaba na al-baghwi akwai littafin ma'rifatu as-sahaba na al-imam kandahlawi akwai asma'u as-sahaba na ibn hibban akwai littafin fada'il as-sahaba na imam ahmad ibn hanbal da kuma na al-imam ad-darqutni abu al-hasan akwai littafin ma'rifatu as-sahaba na ibn manda akwai hilyatul awliya na malam abu nu'aym al-asbahani akwai littafin al-isti'ab fi ma'rifat al-ashab na ibn abd al-barr an-namri akwai usdul ghaba na al-imam izzuddin ibn al-asir akwai tajrid asma' as-sahaba na al-imam az-zahabi akwai kuma littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba na al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ala al-jami' wannan tsakure ne kawai daga tuwa san bayanai na samun tarihi da maganganu akan sahabbai ina ganin surutuna ya fara yawa ko ya kamata in tsaya haka abinda na faɗa daidai ina fatan Allah ubangiji ya ba mu ladan sa ni ya bani ladan faɗi ko kuma ya ba ku ladan saurare abinda yake na gaskiya da alkhairi Allah ubangiji ya ba mu dama aiki da shi kurakuran da suka faru Allah ubangiji ya sa mu manta su Allah kuma ya gafarta mana ni da ku gaba daya ina addu'a ta musamman cewa Allah ubangiji ya sa mana albarka a rayuwarmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah ka dankwafar da shirka da kafirci da magudanci da shi'a da dukkanin fata Allah ka tsare mu daga sharrorin bid'o'i da munanan akidu Allah ka tsare mana zuriyyar Allah kuma ka sa mu cika da imani ya Allah ka tashe mu tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin mu a cikin karkashin tuta da cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ada ta musamman ga malaman waɗanda suka shude ubangiji Allah ya gafarta mu da iyayen mu da ɗan uwan mu da sauran salihan bayi kowa na da buƙatar shi a wurin Allah subhanahu wataala ya Allah ka biya mana buƙatun mu ga baki ɗaya mu na alkhairi ya Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi ya Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi yadda Allah ka hada fuskokin mu anan Allah ka hada fuskokin mu a cikin rahamarka ada ta musamman ga kuma malam Jamilu waɗanda abokan mu ne malamai ne masu da'awa inda suka tsaya suka jajirce dan yin ayyukan alkhairi a wannan bangare na dakace da sauran garuruwa ubangiji Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kara musu kwarin gwiwa Allah kuma ya ba su ikhlasi Allah ya ba su hakuri da juriyar irin jafa'i da sauran fitintunu da suke faruwa na cikin gida da na waje subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Assalamu alaikum. Muna miƙa godiya ga Allah da kuma godiya ga